نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر أصبر شابيو قوت جماد الآخرة هجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادي شكرا دبو دايا دادري هؤلاء لتلاتين دتاقوس daidai da 11 ga watan March shekarar miladiya ta 2017. Wannan shine kasad na 95 daga cikin jerin girkusun karatun littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil zahim wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta mishi. Kasad na 94 amin ko. Wannan shine kaset na 94 daga cikin jerin giyar kasusun karatun littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta musa. Littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim yana tattaunawa ne game da ainihin aqidar musulunci dangane da al-wala'u wal bara'. Ibn Taymiyyah yana kawo mana nassoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masu inganci da fasarar da malaman farko suka yi ma waɗannan nassoshi dangane da tabbatar da aqidar musulunci akan ainihin wato haramci da kyamatar da koyi da tafarkin kafirai, sawa'un kafiran nan maguzawa ne zuriya ko ku kafirai ne masu littafi irin Yahudu da Nasara. Allah ubangije ya saka mushi alkhairi. Zamu tashi inda yake cewa فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه. ينا مغانا أكن أدعوئي ودن دعينهم الله أبنججي ينا أمساس شكريك إيا أمساس سننكم من ين الأمراني ودن دع الله بايا كربم ممونا أدعاء كو أدعاء تسابع وعينهم شرع أسا أتشكين إرى إرى ودن الأمرا. Yace to kasance waɗannan buƙatu masu girma waɗanda Allah shi kadai ke iya amsa su, la yastajibu fiha illa huwa subhanahu, Allah kadai ke iya amsa buƙatar zubar da ruwan sama da kauda talauci da kawo zaman lafiya da ainihin tsara mutane daga cutarwa abokan gaban su da ire-iren waɗannan buƙatun. Wannan dalla ala tauhidi, yana nuna cewa Allah ubangiji shi kadai ne mahalicci, shi kadai ne mai shirye al'amura da tsara su. Wa qata'a shubhata man ashraka bihi, kuma wannan ya yanke duk wata shubha ta duk wani mutum ko wata halitta da ke yi wa Allah shirka da wani Allah. wa'alima bi dhalika anna ma duna hadha, kuma da haka yanzu mun gane cewa abinda bai kai matsayin waɗannan manyan bukatu ba, minal ijabati, na daga amsa bukatu da Allah yake, inna ma fa'alaha huwa subhanahu, lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya aikata waɗannan, wahdahu la sharika la, shi kadai ba shi da abokin tarayya. In ya zama manyan bukatu na mutane Allah ne ya biya su, to wannan ya nuna cewa kananan ma Allah ne ya biya. Wa in kanat tajri bi asbabin muharrama aw mubaha, yace duk da yake kuma waɗannan bukatun na mutane sai aka ga suna gudana ta hanyar wasu sabubba na haramci aw mubaha. Alhamdulillah, barikum Allahu subhanakum, ko kuma sabubba waɗanda suke na halas, kama anna khalqahu as-samawati wal ard war riyahi was sihab, kamar yadda Allah ubangiji da ya halicci sammai da ƙasa da iska da hadari, wa ghairi zalika, da kuma wasu waɗannan, min al-ajsamil azima, daga cikin manyan manyan wato bayi da halittun da Allah ya halitta, dalla ala wahdaniyati, waɗannan halittu suna nuna cewa Allah shi kadai ne, wa annahu khaliqu kulli shay, khaliqun li kulli shay'in, kuma Allah shine mahaliccin komai, wa anna ma duna hadha bi an yakuna khalqan lahu awla, kuma cewa abubuwan da girman halittar su bata kai girman halittar sama da ƙasa da iska da hadari da makamantan su ba, su suka fi cancanta su zama bayi ne na Allah. Idh huwa munfa'ilun am makhluqatihi al'azima, domin Allah subhanahu wataala shine wanda yake ainihin wato ba halittun shi dama su aikata wasu abubuwa. Fa khaliqus sababi attam khaliqul lil musabbabi la muhala, Allah ubangijin da ya halicci waɗannan manyan halittu wanda sune sababin samuwar sauran kananan, babu shakka akan shi ya halicci sauran kananan waɗanda suka samu sakamakon samuwar waɗancan. Wato kamar misali sama da ƙasa da ruwan sama da ke zuba da abinda Allah ya baiwa ƙasa na wato ikon da ya bata na tsirar da halittu da sauransu. Kaga ita ruwan sama ya zama sababin da in ya zuba tsiro zai tsira, ko tsiran shine musabbab daga ruwan sama, don ya zama ruwan saman Allah ya halicce shi, kuma babu aula ya zama Allah shi ya halicce tsiran kenan. Ina fata mun gane. Sai malai ya ci gaba da cewa wajma'ul amri anna shirka nau'ani, a dunkule shirka akwai iri biyu, shirkun fi rububiyyati, akwai shirka game da rububiyar Allah, game da kasancewa Allah shine mahalici, bi an yuj'ala li ghairihi ma'ahu tadbiran, ma wani mutum ya sanya cewa akwai wata halitta daban wadda take da tadbiri, take iya gudanar da duniyar nan tare da Allah. Wannan shirka ce a cikin kasancewa Allah Ubangiji, ayi tunanin wani can daban yana iya shiga cikin aikin Allah na gudanar da duniyar nan. Kama qala subhanahu, kamar da Allah yake cewa qul ya allazina za'amtum min dunillahi, kuce da su, kace da su, su kirayi waɗannan ababen shirka da suke riyawa kuma bayan Allah, la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard, da dai waɗannan abubuwan shirka ba su mallaki koda kamar ƙwayar zarra ba a duniyar nan, a sama ko a ƙasa. Wa ma lahum fiha min shirkin, kuma ƙarya kafirai suke yi, abubuwan shirka su din nan ba su da tarayya da Allah sam. Wa ma lahu minhum min zahir, kuma babu wani ainihin wato wanda zai fito ya wakilce su a wajen Allah, ba su da wani wakilci da za a ce suna taya Allah wani aiki, ƙarya ne. Allah ya faɗi irin waɗannan abubuwa da yawa a wuraren Al-Qur'ani da yake cewa misali qila du'u shuraka'akum fad'uuhum falam yastajibu lahum, wannan ranar kiyama ma kenan, za a ce to ku kira waɗanda kuke cewa su za su kare ku nan, fad'uuhum, sai ku su kwalla musu kira, falam yastajibu lahum, ba za su yi amsa musu ba. Allah yake cewa man adalla mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahum, waye kai batar mutumin da ke kiran wani wanda ba Allah ba, malla ya sajibu lahu ila yawmil qiyama, wanda hatta shin alqiyama wannan da kake kira zai taba amsa maka ba. Ire-iren waɗannan suna nan da yawa cikin Alqur'ani. Fa bayyana subhanahu annahum la yamlikuna dharratan istiqlalan, Allah ya bayyana cewa su abokan wato ababen shirka da ake sanyawa Allah ba sa mallakan koda ƙwaye komayya, istiqlalan a ce su da kansu suka mallake ta, koda sun mallake ta a zahiri, ma'ana koda kaga sun mallake wani abu a zahiri, suna mallakan shi ne cikin mulkin Allah da ya ara musu. Wa anfiqu mimma ja'alakum Allahu mustakhlifina fi, duk wani abu da kaga wani da shi Allah ya bashi maye ne akai, ba nashi bane, na Allah ne, da shi da abun duka na Allah ne, amma Allah cikin hikimarsa yana iya ba mutum maye wato ya mallaki wannan abun wani mallaka temporary, iya san da Allah ya so ko iya daidai rayuwar da Allah ya kaddara ma wannan abun a hannunsa. Don haka ana waye gari abinda ka mallaka din ya kare ko ya daudauce ko kuma kai ka kare ka bashi, wanda a cikin tsarin Allah shi ko ba haka bane ainihin yadda yake mallakan abubuwa. Wala yushrikunahu fi shay'in min zalika, kuma Allah ya tabbatar da cewa ba sa tarayya da shi a cikin wani abu na mulkin, da yace wa malahum fihi ma min shirkin, a cikin sama da ƙasa babu wani abu da Allah ya mallaka wanda kafirai suke tarayya da shi a ciki. Wala yu'inunahu ala mulki, kuma ba sa taimakon shi, shine da yace wa malahu minhum min zahirin, sam a cikin su babu wani min zahirin, babu wanda yake da wani hannu a ciki. Wa man lam yakun malika, duk wanda bai mallaki abu ba, wala sharikan, bai da tarayya a cikin abu, wala aunan, kuma baya iya taimakawa a cikin abu, faqarin qat'at alaqatu, bai da wata alaka da abu. Kai baka da ainihin wato mallaka, baka da hannun jari a cikin abun da aka mallaka, ko ba a nemi taimakon ka a cikin gudanar da dukiyar ba, kaga baka da tacewa kenan. Wannan nau'i na farko da malaka ya kawo kenan na ashirku fi rububiyyati, sai kuma wa shirkun fi al-uluhiyya, akwai wanda suke wa Allah shirka kuma a cikin kasancewar shi Allah abun bauta, bi an yud'a ghayruhu du'a ibadati, a dinga bautawa wani Allah, a dinga kiran wani Allah kira na bauta, au du'a a mas'alatin, ko kira na neman wato bukata ko roƙo ko yaya bala'i, kama qala ta'ala, kama yanda Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke neman muke bautawa, wa iyyaka nasta'in, kuma gunka kadai muke neman taimako, bauta da neman agaji. Kaga na'budu shine du'a'u ibada kenan, wa nasta'inu du'a'u mas'ala. Fakama anna isbatal makhluqati asbaban la yaqdahu fi tauhid rubbiyya, kama yadda kuma ya zama wato tabbatar da halittu akwai sabubba da suke faruwa waɗanda ba sa cutar da tauhid rububiyya, wala yamna'u an yakuna Allahu khaliqu kulli shay, kuma hakan baya hana a ce Allah shine mahalici, wala yujibu an yud'a al-makhluq du'a ibadatin aw du'a istighatha, kuma hakan bai nufin sai a kirayi wani abun bauta, wani halitta a kiraye shi ya zama ana kiran shi dan bauta masa ko dan neman taimakon sa. Kadhalika isbatu ba'd al-af'ali al-muharrama, to haka ma tabbatar da wasu ayyuka na haramci, min shirkin, kaman shirka aw ghairihi, ko wannan sa asbaban, sabubba ne wanda la yaqdahu fi uluhiyyati, baya cutar da allantaka Allah a matsayin shi na abun yima ainihin wato bauta, wala yamna'u an yakuna Allahu huwa alladhi yastahiqu ad-din al-khalis, kuma wannan bai hana a ce Allah shi ya cancanci addini wanda yake babu shirka a cikin shi, wala yujibu an nasta'mil al-kalimat wal-af'al allati fiha shirk, wannan kuma bai sa bai bamu daman mu dinga fadan kalmomi ko aiki da ayyukan da suke na shirka ba, idza kana Allahu yasqatu dhalika, idan Allah ya zama yana fushi da wannan kalmomin, wa yu'aqibu al-'abda alayhi, kuma Allah yana mabawa sakamako na uquba akan amfani da munanan kalmomi, wa takunu madaratu dhalika 'ala al-'abdi akthara min manfa'ati, kuma ya zama cutarwa da wannan kalma za ta yi mabawa tafi amfanin da za ta yi mishi, iz domin kuwa qad ja'ala al-khayra kullahu fi in fi anna la na'budu illa iyyahu, Allah ya sanya dukkanin alkhairi a cikin cewa kuma bautawa kowa sai shi, wala nasta'inu illa iyyahu, kar mu nemi taimakon kowa sai shi. Abinda yake cewa a takeice, kasancewar wato tabbatar da a cikin halittu akwai wasu sabubba, halittu sa da nasu sabubban da suke sababawa, wannan bai ba su dama su kibin abinda Allah ya ce ba, bai ba su dama su kibin shari'ar Allah ba, bai ba su dama su tsallake su yi abinda suka ga dama ba, sai su tsaya iya sababin da Allah ya halitta musu aiki shi. Yace wa ammatu ayatul qur'ani, daukacin ayoyin alqur'ani mai girma, tusbitu, suna tabbatar da hadhal asla, wannan tushen. Kafin nan jama'a, idan yayi bayani ne akan watin abinda za iya cewa shirka dangane da wannan mas'alar da ake magana, ba iya ka shirka kenan kawai a cikin rububiyya da ainihin uluhiyya ba, tabbas akwai shirka a cikin aqida, wato mutum ya kudurta cewa wani wanda ba Allah ba yana iya yin aikin da Allah yake, yana iya zubar da ruwan sama, yana iya kashewa, ya raya, ya sanya cuta, ya bada arziki, ya warkar, ya yi halitta da makamantansu, waɗannan ayyukan Allah, wannan shine ashirku fi ar-rububiyya kenan, ko fi al-aqida. Dole ne mutum ya zama matsayin shi na musulmi yana da inaba da tawakkali ga Allah subhanahu wataala, idan ya samu matsala game da waɗannan irin abubuwa ina ba tawakkali istighafa akwai yiwuwar shirka ta shiga cikin tunaninsa cikin addininsa da aqidarsa. Allah yana cewa walillahi ghaibus samawati wal ard, gaibu na sama da ƙasa duka Allah ne kadai ya san shi. Na daga cikin asalib na tauhidul rububiyya kai iman da cewa babu wanda yake san abin da zai faru sai Allah. Haka qul huwar rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna, imani da Allah da dogaro a kansa shi ma yana daga cikin abin da ke tabbatar da tauhidi na rububiyya. Kenan akasinsa na iya shafan matsalar tauhidin mutum ya zama yana shirka da Allah a cikin rububiyya idan yake tunanin tawakkali akan wani Allah ko imani da cewa wani Allah na iya amfanar da shi ko ya cutar da shi. Kamar da kuma Allah yake cewa rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakilan, Allah shike da wakilci akan komai da kowa, shike yi shike bari shike sanyawa shike cirewa. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, shike bada arziki shike rike arziki. Haka a cikin hadisi da ya tabbata manzo Allah yana cewa wa idza sa'alta fas'alillah, idan zaka yi roƙo to ka roki Allah. To kaga wannan shi kuma yana da alaka da ainihin tauhid na mene, uluhiyya kenan, ma'ana ibada da zaka yi ta roƙo ka roki Allah. Zaka akwai ashirku fil ibada kamar da yace kamar misali kafirai waɗanda suke suna bautawa Allah kuma suna bautawa wani Allah, suna yin addini a cikin addininsu suna cewa Allah suke bautawa, amma kuma sun tasa wani gunki suna bauta mishi, suna ba da uzurin cewa innama na'buduhum liyuqarribuna ila Allahi zulfa. To shi ranar alkiyama za su ce falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minina, ina ma da za su samu a mai da su duniya wai sai su zama cikin mu'minai. Allah ba zai ba su dama, akwai wani waya da yake wari a nan wajen ko ka ji malam? Akwai waya da take yin wari, akwai waya tana wari, ina jin warin waya. Ku hanci na ne to shi kenan, Allah ya sa hanci na dini. Haka fadin Allah da yake cewa fa'abudhu mukhlisan lahu ddin, fa'abudhu bautawa Allah mukhlisan lahu ddin, kana mai tsayanta addini, kana mai ikhlasin addini gare shi shi Allah. To a cikin hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haƙƙin Allah akan bayi ko shine su bauta mishi kada su shirka da shi. Haƙƙin su kuma bayi akan Allah idan sun yi haka ya musu gafara, amma wannan haƙƙi ne na karamci, haƙƙi ne na wato Allah ya musu wannan alƙawarin kuma shi baya saba alƙawari, ba wai haƙƙi ne na kaman kasuwanci ka bada kuɗi dole a baka kayanka ba, a haƙƙi ne na karamci da Allah ya yi. Da kuma a cikin tsarin Allah idan yayi alƙawarin rahama to baya sabawa, domin rahama shi ta wadaci tafi azabar shi. Wa rahmati wasi'at kulli shay'in, azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay'in, azaba wanda Allah ya ga dama yake riskar da azaba kan shi, Allah ka tsare mu, amma rahama Allah to tana kaiwa kan komai har kan kafirai da fasikai da fajirai, duka rahama Allah tana kaiwa. To dan haka Allah idan yayi alƙawarin alkhairi yace idan mutane sun yi aiki kaza zai ba su sakamako mai kyau, to baya fasa wannan. Amma alƙawarin da yake na azaba a cikin karamcin sa da ainihin falalarsa da rahamarsa sai ya ce ya yafi, don kuma wannan ƙarin falala ce, ƙarin karamci ne da ƙarin ainihin wato rahama ce ta Allah. Don haka cewa da Allah ya yi manzo Allah ya idan bayi sun yi bauta haƙƙi ne akan Allah ya ba su sakamako in ba su shirka ba, wannan haƙƙi ne ma'ana na karamci. Daga cikin wujuhu na shirka a cikin watan ayyukan bayi akwai bin malamai a bisa son zuciya ko bin shugabanni a bisa son zuciya, kamar yadda tabbata hadisin Adiyu dan Hatim wanda yazo da cross manzo Allah ya ce mishi kuna bautan malaman ku yace a ba ma bauta musu yana cikin Bukhari da Muslim ne manzo Allah ya ce mishi ashe ba suna halasta muku haram kuma ku yadda ba yace eh su haramta muku halas kuma ku yadda ba eh manzo Allah ya ce fatilka ibadatuhum wannan ita ce bautar ai ibada ce ga manu malami ya halasta maka haram ka bi shi akan halastin haram ko ya halam ya haramta maka halas ka bi shi akan haramci ma'ana ya canza shari'a Allah ka bi shi sannan akwai shirka a cikin al asma'u was sifat shine sanya wa wasu halittu irin sunaye da ainihin siffofin Allah da kuma musun sunaye da siffofin Allah din kun ji warin da nake ji din ko na'am yace wa ammatu ayatul qur'ani tuthbitu hadha al-asla daukacin ayoyin al-qur'ani suna tabbatar da wannan asalin na tauhidi hatta innahu subhanahu qata athar ash-shafa'ati biduni idni har ya zama Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke ta'sirin ceto in babu idnin shi za a yi ceto ne kawai idan da idnin Allah amma babu idnin shi ba zai yi ba ka kauli subhana kamar da Allah yake cewa man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni wane ne wannan wanda yake cewa wai zai ceto a gaban Allah in ba da idnin Allah ba ka kauli subhana da fadin Allah yake cewa wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi min waliyyin wala min dunihi waliyyin wala shafi'un wa anzir bihi kai musu gargadi bihi da shi shi wane shi alqur'ani qul innama unzirukum bil wahyi kana wa anzir bihi kai gargadi da alqur'ani su za a gargada alladhina yakhafuna waɗanda suke jin tsoron an yuhsharu ila rabbihim za a tashe su izuwa ga ubangijinsu laysa lahum min duni ba su da wani koma bayan Allah waliyun majibinci wala shafi'un ko wani mai ceto waɗanda za a yi ma wa'azi su ji wa'azin su ne masu irin wannan siffar don sauran mutane innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'min akwai wanda kafirai ne sun riga sun yanke wa kansu wato hukunci cewa su ba za su imani ba to wannan wa'azi bai da wani amfani gare su waɗanda wa'azi ke da amfani gare su sune waɗannan alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim wanda suke jin tsoron idan an tashe su ila rabbihim ma'anan shi ai amama rabbihim a gaban ubangijinsu za a tashe su sun san babu wani mai ceton su ko ya tsirtar da su sai Allah ubangiji madaukakin sarki mallai ya ci gaba da cewa sannan Allah ya ce wa qawluhu ta'ala wa dhakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi'a Allah ya ce wa dhakkir bihi kai wa'azi bihi da shi alqur'ani an tubsala nafsun ma'anan wannan Allah tubsala nafsu shine ma'anar shi kamar yadda Allah yake cewa yubayyinu lakum an tadillu yubayyinu lakum ne Allah tadillu ina fata mun gane yubayyinu lakum Allah tadillu Allah yana muku bayani dalla dalla an tadillu ba za ka ce dan ku je ku bata ba dole a kadarin lamun Allah tadillu dan kar ku je ku bata to haka nan ma an tubsala nafsun ai Allah tubsala nafsu me ma'anan tubsala shine kar Allah tuhulaka nafsu kar aje tusallama Allah tusallama nafsu lil halaka ka aje a sallama wani rai ga halaka laysa laha min dunillahi waliyun wala shafi wanda wannan ran bai da wani kuma bayan Allah wanda yake majibinci ko mai ceto mallai yace wa qawluhu ta'ala da fadin Allah da yake cewa qul ana da umin dunillahi ma la yanfa'una wala yadurruna kace musu yanzu nan sai mu kira wani Allah wanda ba zai amfane mu ba ba kuma zai cutar da mu ba shi kuke so mu dinga kira wa qawluhu subhanahu da kuma fadin Allah da yake cewa laqad ji'tumuna furadan kama khalaqnakum awwal marra وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الله يجي ولقد جئت منا فرادا. الله زي أينهن شيدا حالتو تقاكنا كوا يازومنا تي 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 كما خلقناكم أول مرة kamar da muka halice ku dai 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 tun farko akai haifuwa na yau haifuwa na bayan shekara 10 wane ya mutu yau haifuwa na yau haka aka dinga halitta mutane dai dai ko to haka duddu abin da suka tara a duniya na jama'a da dukiya da ma'aikata da bayi da mata da mulki za su koma dai dai dinan ne sai Allah ya ce to da qajitu muna ga kunan kun zo gare mu furadan dai 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 kama khalaqana kamar da muka halice ku awwal maratin tun farko wa taraktum ma khawwalnakum kun bar duk abin da muka ba ku wara azhurikum abin da muka ba ku na dukiya da bayi da ƴaƴa da mukami da wayau da ilimi da iyawa da kisisina duk kun bar su a baya wara azhurikum kun bar su a baya wa ma nara ma'akum shufa'aku Allah ya ce ina masu citan naku ina jama'at taku suke ina ƴan jami'iyaku ina masu kare ku ina odali dinku ina dukiyar ku ba ku da komai anan allazina za'amtum annahum fikum shuraka wanda kuke riya cewa suna tarayya da ku akan laqad taqatta'a bainakum duk abin da ke tsakanin ku ya yayyanke zumuntar da ke tsakanin ku da mutuncin da ke tsakanin ku da ainihin taimakon juna da alwashin da ke tsakanin ku taqatta'a bainakum wa dalla ankum ma kuntum taz'umun duk abin da kuke riyawa ya zama bata ne akan ku ya tafi ya bakku malam yace wasatul an'ami suratun azima mushtamilatun ala usulil iman suratul an'ami sura ce mai girma wacce take dauke da usulil iman suratul an'ami tace sura ta 6 kenan ko a cikin alqur'ani tana da aya 165 فدان الله فركنت الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وخلق الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون تو تند غنن ده الله يا فار زنچي داما بيان التوحيد يا فاري والذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عند تند غنن الله يا فار بياني اكن شيوا شيكه ده ربوبيه شيكه ده حلتا ثم انتم تمترون yana kuma ainihin zargin masu kafirci da fasikanci da musu wa huwa allazi wa huwa allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taktumuna sura ce mai girma a cikin bayani game da tauhidi akwai wasaya da Allah ya bayar malamai sukan ce wasaya Allah fi suratul an'am zalikum wasakum bihi kaza kaza zalikum wasakum bihi ba tafsira yake ba tana ce ai ta dauke zuwa gare su akwai hadisi da yazo a cikin littafin sunan ta al-imamul at-tirmidhi da kuma al-imamul hakim ma ya ruwaito cewa lokacin da aka saukar da suratul an'ami mala'iku sama da 70,000 suka rakota wanda sai da suka tokari gaba daya tsakanin sama da ƙasa akwai lafuzza da suka zo daban-daban game da hadisin sai dai tahqiqin magana shine wannan hadisi ya da matsala akwai duk da yake hakim ya inganta shi kuma ibnu kathirin ya dace da hakim akan wannan ingantawar kamar yadda ya bayyana a cikin tafsirin sa tafsirul qur'an al-azim a farkon tafsirin suratul an'am din amma az-zahabi al-imam az-zahabi ya maida wannan ingantawar har sai da ya rantsa da Allah ya ce wallahi bai inganta ba ya ce wallahi wannan yafi kama da hadisin ƙarya malamai suka yi ta maganganu akai dan zahirin isnadin kamar sahiha ne amma al-Imam az-Zahabi yake malami ne ƙwararre masanin illa ya gano illa dake ciki haka malam Muhammad Nasir al-Albani daga ƙarshe-ƙarshen nan ya tabbatar da raunin wannan hadisi har ya kawo shi a cikin ad-da'ifa a lamba na 5600 da lamba 27 da aka hadisin bai tabbata ba amma za ga hadisi ne shahararre ana kawo shi game da bayanin falalar suratul an'am a takeice suratul an'ami sura ce ta zo don bayani akan tauhidi da tabbata da dayantakan Allah a cikin halittunsa da ayyukansa da cikin bautarsa da makamantansu. Sai ci gaba da cewa wa kadhalika qauluhu ta'ala, haka nan fadin Allah da yake cewa summastawa 'alal arsh malakum min dunihi min waliyyin wala shafi'in. Summastawa 'alal arsh, sannan Allah ya daidaita akan al'arsh. Malakum min dunihi, ba ku da wani bayan shi. Min waliyyin, wani majibinci. Wala shafi'i, ko wani mai taimakon ceto. Wa qawlu subhanahu, mala yake sa'annan Allah yace walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, wadanda suke rukon wasu majibinta al'amarin su wadanda ba Allah ba, sai su dinga cewa ai muna bauta musu ne dan su kusantar da mu zuwa ga Allah. Zulfa, kusantarwa. Wa qawlu ta'ala, da Allah yace amittakhadhu min dunillahi shufa'a, yanzu nan sun riƙin wasu ne a matsayin masu ceto banda Allah. Kul, kace da su awalau kanu la yamlikuna shay'an, koda kun tabbatar basu mallaki komai ba. Wala ya'qiluna, ba masu da hankali. Duk da haka ku riƙe su a matsayin masu cetonku. Kul, kace da su lillahi shafa'atu jami'a, Allah yake da ceto gaba ɗayan shi. Mala yace wa suratul zumari aslun azimun fi hadha, suratul zumar ita ma ta zo a matsayin babban tushe ne game da wannan. Suratul zumari ɗaya daga cikin hawamim ce, ita ce sura ta 75 a alqur'ani, tana da 39 amin, sura 39 ko ta 40, 39 insha Allah, tana da aya 75. Ana ce mata suratul zumar ko suratul ghuraf, a wasu riwayoyin suna kinta da suna suratul ghuraf, dan akwai asma'us suwar sukan canza gwargwadon riwaya ko kuma gwargwadon irin mushafin. Wani ma canjin zaka ga kawai canjin wasali ne, misali suratul mujadala, wasu kuma sukan ce suratul mujadila, mujadala musu din, mujadila surar labarin matan nan mai musu na bata mun gane. To wannan kuma suratul zumar, a wata riwaya kuma akan ce suratul ghuraf, wanda Allah ya yi bayanai sosai a cikinta game da ainihin tauhidi ita ma, duk da babu lafazin hamin a tare da ita ko, amma ana lissafa ta a cikin hawamin, ita ce ma ta farkonsu. Fadin Allah, tanzilul kitabi minallahi al-azizil hakim, inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ana cewa sura ce makkiya, amma akwai wasu ayoyi guda biyu a cikinta waɗanda a Madina suka sauka, kamar yadda in ka karanta tafsirin al-Imamu Ibn Jarir al-Tabari ya tabbatar da haka da shi da wasu malamai. Daga cikin ayoyin da aka faɗa su ne faɗin Allah da yake cewa Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban, wannan aya, da kuma faɗin Allah qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ila akhir al-aya. Wadannan ayoyin suna daga cikin wadannan malamai suka ce su kan madaniya ce. An ruwaito daga Wahab ibn Munabbih, kamar yadda al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya kawo cikin tafsirin sa cewa Wahab yana cewa wanda duk yake so ya ga ayar Allah game da halitta da hukuncin da Allah yayi akan bayinsa, falyaqra suratul ghuraf. Wannan daga Wahab ibn Munabbih, ɗaya daga cikin tabi'ai, wanda da tsohon abin nan ne fasto ne ya musulunta rahimahullahu huwa wasa'ir al-a'imma. To malam yace suratul zumari aslun azimun fi hadha wa min hadha qawluhu subhana, daga cikin irin waɗannan kuma akwai faɗin Allah da yake cewa wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-qusranul mubin yad'u man min dunillahi ma la yadhurruhu wa la yanfa'uhu dhalika huwa ad-dalalul ba'id yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi la bi'sa al-maula wa la bi'sa al-ashir. Allah yace ainihin wato wa minan nasi, daga cikin mutane akwai man ya'budu Allaha ala harfin, akwai wanda yake bautawa Allah ala harfin ay ala shakkin, bai da tabbas game da addinin shi yana dai to bar dai mu gwada ko a dace ko ba a dace ba fa in asabahu khairun idan ya shigo musulunci kamar yadda malaman tafsiri da ma suka faɗa cewa wannan aya tana isharar zuwa ga mutanen ƙauye da waɗanda suka shiga musulunci su dai sun shiga ne dan sun ga kawai ana yayi shi dan sun ga kawai shi yake ci ba wai dan imani ya raba su ba qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum to sai su shiga musulunci idan suka shiga musulunci sai ga sun samu dukiya sun samu wadata an je yaki an ci nasara an ba su ganima to shine fa in asabahu khairun itma'anna sai ya natsu ya ce to musuluncin nan lalle yayi daidai wannan addini mai kyau ne idan ku aka samu wani jarabawa an je yaki ba a ci nasara ba ko ya samu tawaya a cikin dukiyarsa ko iyalinsa ko kasuwancinsa to shine wa in asabahu asabathu fitnatun in ya gamu da wani jarabawa a cikin addinin Allah in qalaba ala waji sai ya juya ya ridda ya koma inda fito khasirat dunya wal akhirah yayi asarar duniya ya kuma asarar lahira yana daga cikin muguwa asara idan mutum yana yin addini ne yana auna addinin da abin da ya samu a duniya in ya samu alheri yace to addinin yayi in bai samu ba ya zargi addini ya dauka cewa addini da yake shi ya bata mishi abin da yake a cikin dukiya ko wadata ko mukami shikenan sai ya barambara da addinin babu shakka wannan muguwar asara ce a duniya kafin ma aje lahira Allah ka tsare mu Allah yace zalika huwal khusranul mubin wannan mai irin asara to shine wanda yake cikin asara mabayyaniya in kana neman mutumin da ya asara wanda kowa na iya ganinta shine mutumin da ya imani ya zawo ya ridda saboda ya rasa wani abu na duniya fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yad'u min dunillahi ma la yadurru sai kuma yana kiran wani Allah abinda ba zai iya cutar da shi ba wa ma la yanfa'u da abinda ba zai iya masa amfani ba zalika huwa dalalul ba'id wannan shine bata manisanci ma'ana sai ya ridda ya koma shirka ya koma tsafi ko maguzanci ko kafirci har yana kiran wani Allah yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi ya kira laman sai ya dinga kira laman ai sun yi ta'awilin wannan saboda lamun da tazo anan sai aka ce to akwai taqdimi wa ta'khiri ma'anar shi laman darruhu ai la yad'u man darruhu kuma wallahi ma sai kaga yana kiran wanda man darruhu aqrabu min naf'i wato zaka dauko wato fi'ilin yad'u din sai ka saka shi tsakanin lamun da man din yad'u laman ai la yad'u man wannan ya daga cikin taujihin da malaman nahwu suka yi masa karanta tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ko kuma abashi din a haka laman darruhu aqrabu min mafi yad'u laman darruhu yana kiran laman wanda wallahi wanda sai a tsaya a rantsuwa ta zama rantsuwa i'tirad ne ina fata mun gane ko in kace wanda wallahi ba zai mishi amfani ba kaga asalin magana wanda ba zai mishi amfani ba to sai a sa rantsuwa a tsakiya ana iya kawo rantsuwa a tsakiya zance haka ta zama jumla i'tiradiyya dan ƙara mu zancen karfi ka fadin rabi sai kai rantsuwa sannan sai ka karasa wannan ma yana daga cikin wani taujihi amma na farkon shine abinda yake da shawahidu a cikin maganganun Larabawa cewa suna gabatar da ire-iren wannan ko su jinkirta shi dan ainihin wata ka'ida wata latifa balagiyya ƙara wa zancen armashi da kuma sanya shi in ya shiga cikin wato masma kunnan saurare to zai zauna duk sanda mutum zai tuna ƙarfin rantsuwa saboda an jinkirta yad'u laman darruhu aqrabu min nafsi yana kiran wanda wallahi cutarwarsa ta fi kusa da amfanarwarsa dan zai cutar da kai game da imaninka game da tauhidinka sannan zai cutar da kai game da makomarka ko da ka samu wani amfani to amfanin ba komai bane in an kwatanta da wannan cutarwa labisal maula Allah ya ce tir da irin wannan majibanci da kafirai suke jibanta wa kansu majibanci na shirka wala bi'sal ashir tir da wannan irin aboki nasu abokin shirka duk wannan yana kawo mana misalan ayoyi ne da suka zo a cikin alqur'ani da yake cewa alqur'ani cike yake da ayoyi da suke magana akan tsoratarwa game da shirka da hani game da ainihin wato kiran wanin Allah da jan kunne akan makomar masu aikata haka babu shakka alqur'ani cike yake da wannan wannan shine ma daya daga cikin abubuwa mafiya muhimmanci da ainihin wato Allah ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi fajtanibur rijsa min al-awthan lalle lalle ku guje ma kazantar gumaka e hana bautar gumaka na daga cikin abinda manzo Allah ya bai a ainihin wato duk sauran annabawa dan suna cewa ne an'ibudullaha wajtanibut taguta lalle lalle abotawa Allah a guje ma ainihin taguti shine gunki da dukkan wayensa da haka qur'ani cike yake da irin waɗannan waɗannan kawai abin nan ne nazair ne ɗan misali ne ɗan kanana yace wa kazalika qawluhu ta'ala haka nan fadan Allah da yake cewa masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti takhadhat baytan wa inna awhanal buyuti labaytul ankabuti law kanu ya'lam masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kwatankwacin waɗanda suke riƙon wasu majibanta koma bayan Allah kamasalil ankabuti Allah ya ce kamar giza giza ne ittakhadhat baytan giza gizo yayi gida ya rike gida ittakhadhat baytan giza gizo ya rike gida wa inna awhanal buyuti labaytul ankabuti yayin da ya kasance gida mafi rauni a duniyar nan shine gidan giza gizo law kanu ya alamuna inda sun san abinda ke cikin wannan misalin na ainihin hikima inda sun san abinda ke cikin shirka na hadin malamai sun yi maganganu da yawa akan waɗannan ainihin wato lafuzza da suka zo a cikin ayan nan tun daga kan ittakhadhat me yasa ba a ce ittakhadha baitan ba yayin da kuma al-ankabutu suna ne na namiji al-ankabut lafazin namiji ne amma me yasa aka ce ittakhadhat akan kawo fi'ili ya zama da ta'u ta'anif a yayin da kuma sunan ba muannasi bane dan dalilai da dama daga ciki akwai ainihin wato dalili na kasancewar watin abun akwai ta haƙiri a cikin sa qalatil yahud ne kun a ce qalal yahud sai aka ce qalatil yahud to akwai wulakanta maganar su kamar a ce yahudawa ta ce an maida su ba wata tsiya ba to a irin nan abin da ya faru shine saboda baya ga kasancewar gidan giza gizo abin nan hissiyan a yadda ake gani gida ne mai rauni dan gida ne wanda baya sitarta wanda suke cikin shi ya kamata gida ya zama ya sitarta mutumin da ke cikin shi kwalitar da ke cikin shi duk wata dabba da ke yin gida gidan na sitarta ta amma giza giza gida baya sitarta shi gidan yana barin shi tsirara kuma a cikin gida yake da haka akwai wahan hissi sannan akwai wahan ma'anawi wahan ma'anawi din shine dalilin da saka saka tawun din kasancewar idan an zo gina gidan ta macen gidan ita ke jagorancin aikin gina gidan da haka wannan tawun din malamai kace tana ishara ga wane ne engineer site din gina gidan ita ce matar giza gizan inda zan tattauna kan kitabul haywan na jahiz ya tattauna akan giza gizo da halayensa da dabi'unsa da nau'o'insa da bayani akan cewa da matar da ƴaƴan mutsi mutsi su suke gina gidan yayin da shi kuma mai gidan kawai malalaci ne da haka idan suka gama gina gidan ita uwar sai ta kashe baban ta sa mai guba da ƴaƴan duka ta kashe su sai zama gida ne wanda babu kowa a cikin sai mace wannan ma wahan ne shi kanshi wannan ma rauni ne mai zaman kanshi a ce mace ta kashe iyalanta gaba daya ta kuma ita kadai sannan a ce mace ita take kula da gina gidanta da ita da yayanta mijin na zaune duk wannan rauni ne ma'anawi wanda mutane da ba su ma tsin kayo shi ba shi sai Allah ya ce laukanu ya alamuna da mutane su sa abinda Allah yake nufi da wannan aya za su gane abinda yake nufi ba wai kawai kasancewar shi haka da ake ganin shi a jikin bango kawai wannan ne raunin ba a akwai rauni da ya wuce wannan akwai raunin da ya wuce wannan da ake gani haka hissiyan wannan physical ainihin wato raunin da ake gani da haka kafirai da suke rikan wasu waɗanda ba Allah ba abinda suke yi na shirme, to yafi wannan shirman da gida-gida yake da sunan gida. Duk da yake fa shi gida-gido a ganin sa ana ma lissafa shi daga cikin halittu ne waɗanda suke da tanaji, kamar tururuwa da makamantansu. Dan shi ma wannan gidan da yake a jikin gidan har akwai watin kamar ka ce mai suna abin da yake sakawa in za a kama kifi, ba shi ba, tarko. Akwai tarko ko abinda za a saka dan ya kama wani abu mai wucewa. Akwai tarko da ke kama kudaje da kwari, suna bi ta wajen zai rike su, sai ya gangaro a hankali ya ainihin wato danke kayan shi ya cinye. To duk da wannan fa gidan nashi bai da wani amfani. To haka su ma masu shirka suke cewa duk da wannan abin da suke ganin suna yi wai zai amfane su, da dai ba zai taɓa musu amfani ba. Dan gidan gizo-gizo da zaran ya gama shi gidan ke fara lalacewa, da zaran an yi iska ta farko zai lalace. To haka su ma da zaran sun gama yin shirka, suna gama shirka za su shiga cikin wato kafirci da bata da tabewa. Allah ka tsare mu. Wal Qur'anu ammatuhu innama huwa fi taqriri hadha al asl al azim alladhi huwa asl al usul. Yace Qur'ani da kake ganin sa gaba daya daukacin sa lalle yazo ne dan tabbatar da wannan asalin, wanda shine asalin asalai, wannan shine tushen tuwasa. Tushen mene? Tauhidi da barin shirka. Dayatta Allah a cikin ubudiyya da rububiyya da sauran ayyukansa. Kar a roƙi wani sai Allah, kar a nufaci wani da ibada sai Allah. Wannan shine tushen sauran tushoshi. Idan wannan tushen ya tabbata, to duk wani tushe zai iya zama lafiya. A alkiyama wannan tushen shine akan gaba wajen amfanar mutane. Shi yasa Ibn Qayyim yake cewa lalle wajibi ne musulmi su hankali da shirka, saboda kofofinta da hanyoyinta da ainihin wato lungunan da ke cikinta suna da hadari kwarai. Sannan ranar alkiyama lissafin da za a yi idan mutum aka same shi da shirka, ba wai za a ce wannan karama ce ko babba, a indai shirka ce to Allah baya gafara akan ta. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allah baya gafara in aka yi shirka ba a tuba ba aka mutu ana yi. Koda kuwa mutum ya daina yin shirka, ma'ana ba ita ce karken abin da ya rayuwarsa ba, an yi wani lokaci da yake yin shirka amma kuma sai ya daina, amma da dai bai taba cewa Allah na tuba ba, ya dai bari kawai, wani dalili yasa ya bari amma bai tuba ga wacce ta bayan ba ko, to wannan ma akwai matsala. Amma wanda ya shirka ya tuba, wannan Allah yana yafe masa. Allah yana yafe masu shirka idan sun tuba, Allah yana yafe ma wanda ya ainihin kafirci idan ya tuba. Kamar yadda manzo Allah ya zo ya tubatar da dama daga cikin wanda suka bi suka zama manyan sahabbai, wasu su da mushrikai ne, wasu masu bautar gumaka ne, wasu ƴan kisan kai ne, wasu ƴan ta'adda ne, amma cikin rahama Allah, Allah ya shiga su ta hanyar shirtawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka wanda ya tuba Allah yana karba, amma wanda bai tuba ba to Allah baya kallon shi. Wani sahabi ya taba zuwa ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wane kakansu a cikin danginsu ya kasance yana yin hadisi ne a cikin Sahih Muslim, yana kyauta, yana sadaka, yana sada da zumunci, amma ya mutu bai shiga musulunci ba, ko wannan zai amfane shi? Manzo Allah ya ce ai da dai kakanka bai taba cewa Allah na tuba ka yafe ni, bai taba cewa haka ba. Saboda yadda Allah ma yake karban tuban wanda ya tuba, Allah yana mai masa ayyukan da kai aslamta ala ma aslafta min alkhair, abinda ka bi na alkhairi a baya idan ka tuba sai Allah ya yafe maka. Da haka ya jama'a mu tuba ga Allah daga laifukan mu, Allah ubangiji ya yafe mana. Sai yace wa hadha alladhi dhakarnahu kulluhu min tahrimi hadha ad-du'a, da abinda muka ambata anan game da haramta wannan addu'a, ma kaunihi qad yu'assir, tare da cewa fa addu'a tana iya yin ta'asiri, idza qudira anna hadha ad-du'a kana sababan aw juz'an min sababi fi husuli talabati. Muna bayani akan waɗannan addu'o'i cewa sun haramta, amma mu sani fa tayu suna iya yin ta'asiri, tayu addu'ar ta haramta amma kuma tana iya ta'asiri kamar da alal misali Allah ya haramta yin magani da giya ko yabo a cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai sanya waraka a cikin abin da ya haramta muku ba amma tayu a aikace akwai cutar da giya tana maganinta tayu Allah ya hana shan maye tayu akwai cutar da maye ke maganinta Allah ya hana amfani da nama ko kitse ko kashi ko wani abu daga jikin alade amma tayu akwai maganin da kitsan alade yana yi tayu akwai amfanin da naman alade yana yi kamar yadda Allah kararai ambaci cewa giya tana da wasu amfanai yan kada wa ismuha akbaru min nafsi wa ismuhuma akbaru min nafsihima ko to kaga ashe ana iya samun abin da yake a shar'ance haramun ne amma a ɗabi'ance yana da wani amfani amma shari'a ta kalli cewa wannan amfanin bai zai tsinana maka komai ba idan an kwatanta shi da abin da ke ciki na bala'i da zai biyo ba to da haka kar a ce a to ai an ga yana amfani ai an ga addu'a tana ci a malai yace muna sane cewa qad yu'assir idza quddira anna hadha ad-du'a kana sababan aw juz'an min as-sababi fi husul talabati yace idan mun dauka cewa eh wannan addu'a ta zama dalili ko wani bangare na dalilan da suka sa abin da yake nema ya samu mutum ne yake neman wani mukami ko wata bukata sai wata addu'a ko wani sihiri kuma sai aka ga bukatar tabiya to zamu ce ne wannan abin yayi ta'asiri idan muka dauka tasliman da dalilin cewa eh da gaske ne da gaskin abin da ya jawo faruwar wannan abin hadda wannan addu'a bala in muka dauka eh an samu dace Allah subhanahu wataala ya kaddara sannan wannan abin ya zo daidai lokacin kamar yadda Allah yake cewa mahum bi dharin bihi min ahadin illa bi idhnillah masu yin sihiri da bokanci ba su iya cutar da kowa da shi sai Allah ya bada izini idan Allah ya bada izini sai Allah ya sa wannan abin ya zama cikin asbabu din wannan yana faruwa a cikin dabi'ar rayuwa ana gani wan nasu kad ikhtalaf yace amma fa ku sani su malamai sun yi sabani fi du'ai al musta'qab li qada'i al hajati a cikin addu'a wadda suka aka zo da ita a bayan ko al musta'qib wadda ta zo a bayan li qada'i al hajati ta zo a lokacin biyan bukatu faza'a maqaum min al mubtilina mutafalsifa wa mutasawwifa sai aka samu wasu mabarnata daga cikin yan falsafa da sufaye yan dariku suka ce annahu la fa'idata fihi aslan suka ce sam addu'a ba ta da wani amfani zan dariƙa suna faɗan wannan cewa sam addu'a ba ta da amfani fa innal mashi'ata al-ilahiyya wal asha wal asbab al-ulawiyya suka ce domin ganin dama Allah da kuma sabubban da Allah yake tsarawa na abu imma an takuna ko dai zama dama Allah ya hukunta zaka samu abu kaza kadikta da wujudul matlub ta hukunta samu abu wa hina idin falahata ila du'a ba bukata addu'a lokacin haka suke cewa ai Allah ya hukunta sai ka samu kaza ba bukata sai kai addu'a aw la takuna qtaratu ko kuma ya zama Allah bai hukunta ka samu ba fahina idin fala yanfa'u du'a suka ce a lokacin babu amfani dama dai ko ka warke ne ko ba ka warke ba idan Allah ya hukunta ka warke daga cutar nan to shikenan addu'an ba ta da wani amfani dan ba take kawo warakan ba idan Allah bai hukunta ba ba ta da wani amfani dan ba ta sa a canza abin da aka hukunta ba haka suka ce sai suka wani hadisi na ƙarya su aji cewa wai annabi Ibrahim lokacin da wai aka jefa shi cikin wutan nan mala'ika Jibril ya zo a guje ya ce mishi kana neman taimako a wurina yace a indai a wurinka ne bana nema to a wurin Allah fa yace a hasbi min su'ali ilmuhu bihali ba sai na tambaye shi ba ya san Allah nake ciki wannan hadisi ne na ƙarya malamai tuntuni sun tabbatar da ƙaryarsa su Ibn al-Jawzi da nan baya su Malal Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta musu gaba daya to wannan magana ƙarya ce domin Qur'ani cike yake da addu'o'in annabawa annabi Ibrahim annabi Nuh annabi Salih annabi ainihin Yunusa annabi Ayyuba duk waɗannan annabawan Allah sun yi addu'a kuma Qur'ani ya bada labari sun yi addu'a kan abubuwan lahira sun yi addu'a kan abubuwan duniya sun yi addu'an neman yaya sun yi addu'an neman waraka daga cuta sun yi addu'an Allah ya fitar da su daga bakin ciki sun yi addu'a iri daban-daban. Wa idh rafa'u ibrahimul qawa'ida minal bayti wa isma'il rabbana taqabbal minna, ana addu'a ne, rabbana waj'al bihim rasulan minhum kaza 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 kaza. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni masani ash-shaytanu binusbin wa adhabin, aga addu'a yake Allah ya yi mishi cuta. Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin diyaran, addu'a annabi Nuhu. Gasnan addu'a iri-iri, annabi Yusufa yana addu'a yana cewa rabbi qara'atni min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman. Kaga duka wadannan addu'oyin annabawa ne cike suke da al-Qur'ani. Al-Qur'ani ya dauke da duka ire-iren wadannan labaran. To addu'a annabawa sun fi kowa sanin Allah cikin bayi, kuma gashi suna yin addu'a. Kaga innahu la min al-abas, ya daga cikin wasa da hankali. Wani bai ce ba a yin addu'a, wai ya kawo wannan falsafar cewa ko kai ko ba kai ba duka dai abin zai faru. A Allah ya sanya addu'a ta zama ɗaya daga cikin hanyoyin yi masa ibada, sannan kuma ita kanta ɗaya ce daga cikin sababi. Ka karanta littafin Adda'u wad-Dawa na Ibnu Qayyim al-Jawziyya, da kuma ɗaya littafin shine Al-Wabil as-Sayyib min al-Kalim at-Tayyib. A cikin dukkan wannan littafin Ibnu Qayyim ya tattauna sosai game da raddi akan ire-iren waɗannan maganganu. Ya kawo wasu maganganu zamu karanta ire-iren su anan, da kuma ƙara-ƙaran bayanai akan cewa ai duk mai faɗan haka ya yadda kuma da bin asbabu a sauran abubuwan duniya. In yana son ɗa, aure yake yi, sannan ya kwanta da matar ta dauki ciki, sannan a haihu, sannan ya samu ɗa. Bai zama kawai ya ce yana son ɗa, in Allah kadara ya samu ɗa, ɗa ya faɗo daga sama kawai ya ga ya samu ɗa, ba wanda ya taɓa wannan tunanin. In yana son ya ci abinci, zuwa yake ya nema, ya zauna, ya ɗiba, ya saka a bakin shi, sannan ya ji ya ƙoshi. Bai zama kawai ya ce bari kawai ya ji ya ƙoshi, tunda dai Allah, in Allah ya kadara mai ƙoshi, zai ji ya ƙoshi. Allah bai kaddara da koshi ba, ko da ya ci ba zai koshi ba, ba wanda yake wannan tunanin. Ko ya tunanin in yana so ainihin wato yayi noma, to kawai in Allah ya kaddara zai samu buhu kaza, zai zauna ne kawai a gidan shi ya rungume hannu. Ai ya san ya da gona a wuri kaza, yaya gona ya ce to ina nan ina jira, idan Allah ya kaddara mu samu za mu samu, inda dai shi yake zuba da ruwan sama din nan. Kawai sai ya jira bayan watanni damina ta wuce ya je kawai ya kwaso buhuna. Babu mahaukacin da yake wannan tunanin. To kamar yadda wannan suke asbab na iktisabin waɗannan arzak ɗin, haka kuma addu'a take asbab ta tabbatar da ainihin wato buƙatu da Allah ya zartar. Saboda akwai ƙaddara muhattama ko kuma ƙaddara mu'allaka, sannan a cikin tsarin Allah akwai amsa buƙatun bayi bisa yadda shi Allah ya ga dama, ba bisa yadda bayin suke so ba. Duk addu'ar da bawa yayi in ta cika sharuɗanta Allah zai karba, domin Allah ne wannan alƙawarin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah ya ce ku roƙe ni zan amsa muku. Kamar yadda muka faraɗa zuwa, idan aka yi ma Allah, idan Allah ya alƙawarin abin alkhairi to baya karyawa, in an roƙe shi tabbas zai amsa. Haka Allah ya ce qul ya ibadal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, in aka nemi gafara Allah yana gafartawa. Har rantsuwa ma yake cewa ya rantse da izzarsa da jalalarsa, wallahi indai ana neman gafararsa sai ya gafarta, a cikin hadisin Muslim. Haka yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i ibada, in sun tambaye ka kace da su, kace musu kace ina nan kurkusa, ina amsa duk bukatar wanda ya kira. To idan mutum ya cika sharuɗan addu'arsa, tun daga kan ikhlasi da cin halas na fatar Allah da sauransu, yayi wannan addu'an tabbas Allah ya karba, don Allah ne wannan alƙawarin. Amma karban ba dole ne ka ganshi kai bawa a bisa sura da kake tsammani ba, sai a bisa sura da Allah ya yadda, Allah ya zaba, mashi'ar Allah ta zartar. Hatta annabi alaihi salatu wassalam addu'o'in da ya dinga yi, Allah ya dinga nuna mishi su ba ta yadda shi da jama'arsa suka tsammanta ba. Kamar misali addu'a da Allah ya tayi, manzo Allah ya tayi akan Allah ya bashi nasara akan kafirai na kasar Makka, fa Allah ya nuna mishi cewa gashi suna shiga kasar Makka cikin aminci, da tadkhulul masjid al-haram insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafu. Allah ya nuna musu wannan, amma abin ya zo ba ta da suke tsammani ba. Ma'ana fassara inna fatahna laka fathan mubinan, sai ta zo musu ba ta da suke tsammani ba, sai da Allah ya jarabce su da wannan sulhu na zalunci da mutanen Makka suka tirsasa musu akai. Sannan sai Allah kuma ya kawo sanadiyan wannan sulhun da suka hakura, shine sanadiyan nasara. Kaga nasara ta bar musu ba da suke tsammani. Amma dai Allah ya riga ya alƙawari wala yansuranna man yansuruhu wa rusulahu. Allah yana taimakon duk wani taimaki addininsa. To tabbas Allah yana amsawa, amma amsawar ba za ta zo ta yadda bawa yake bukata a koda yaushe ba, sai yadda Allah yake so. Sannan akwai bukatun da bawa zai roki Allah a cikin kusurin ilimin bawa, a cikin kusurin ilimin shi yana ganin wannan abun alkhairi ne shi kuma Allah, tunda yana son bawan nashi saboda buka, saboda bautar da yake wa Allah ta ikhlasi, Allah kuma a cikin fadin ilimin sa ya san ba alkhairi ne bane gare shi, sai canza mishi da abin da yake shine alkhairi. Wanda canjin shine sai Allah ya aje mishi wannan addu'a a cikin taska ayyukan shi na alkhairi a alkiyama, ko kuma ya juya mishi da wani abin da ta yi a farkon al'amari ba zai ganshi alkhairi ba sai daga baya, saboda kusurin ilimin bawa wanda bai kai ko ina ba. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan, duk waɗannan maganganun ka je karanta littafin ainihin wancan littafin guda biyu adda'u wa dawa na Ibn Qayyim al-Jawziyya da littafin al-Wabil as-Sayyib, zaka ga bayanai akai dalla dalla insha Allah, da kuma a cikin littafin Ibn Taymiyyah din Majmu'ul Fatawa shi ma ya tattauna a wurare daban-daban akan addu'a da ta'asirinta da ka'idojinta da makamantansu. Haka nan wasu malamai a can baya daga cikin malaman sunna zaka tarar suna da maganganu kala daban-daban akan wannan abu ne sananne a cikin ilimi. Dan haka an riga an gama hakikin magana akan wannan mas'alar cewa yana daga cikin kuskure mutum ya tunanin cewa wai addu'a ba ta ta'asiri. Yana daga cikin talbisu iblis mutum ya dinga tunanin to ai nayi ban ga komai ba. Ibn Kayyim al-Lissafi wannan a cikin yadda shaitan yake wafce mutane a cikin masayidu shaitan, daga cikin koma tarko da shaitan yake kafa mutum shine kana ta roƙon Allah, kana ta roƙon Allah, kana gab da Allah zai amsa maka, sai kawai shaitan ya raya maka cewa ai ka dade ka rayi ma Allah bai amsa ba, kana bata lokacin ka ne, gara kawai ka bari. Ya daga cikin wafciya da shaitan yake mana, mu gane wannan. Ya daga cikin wafciya mu ainihin bayan ka kusa cimma inda zaka je kawai sai ka fasa. Kama ce tafiya ce, zaka je wani gari baka san shi, ai ka psychologically baka gane nisan shi, zai fi maka nisa fiye da inda ka sani. Ka tafiya a mota, ka tafiya ashe saura ga kilomita 5 ba, ka tafi da kilomita 500 sai kai ka ci ka ina ganin ba hanyar garin nan bane, bar kawai in kwana, sai kai ka juya. Wannan karamin misali na asarar da kai, na wahalar lokacinka da batawa kanka lokaci da kona manka da kai a banza, kuma kayo kwana baka je inda zaka je. So haka mutumin da yake addu'a ya zo gab da za a amsa mishi, sai shaitan ya riya mai cewa ai Allah ma ba zai amshi wannan addu'a ba, sai kai sai kasarantu sai ya daina, shikenan kuma sai Allah ya ki amsa mai din. Dan daman sharadin da Allah zai amsa mishi shine in ya kai ga abinda Allah yake so ya kai na gejin addu'a, shine kaddarori din wanda suke mu'allaka. Allah zai sa a rubuta cewa wani zai samu kaza in yayi addu'a, miqdari kaza, ma'ana inda yayi ba zai samu ba kenan, sai duba bayan ya fara yi kuma sai ya gaza. Dan haka addu'a babu shakka akan tana ta'asiri, addu'a babu shakka akan ibada ce, kuma ita ce ma wato bargon ibada. Duk da yake hadisan da suka zo aka suna da matsaloli, amma dai malamai suna kallon su a matsayin hadisai na fada'ilu wanda suke da sassaucin a ainihin wato iya kallon abin da ke cikin su, a alakanta su da sauran qawaid amma cewa addu'a ibada ce. Allah yana bautar da mutane da roƙo, yana daga cikin girma da darajar Allah Ubangiji bayan su dinga roƙon shi, kuma Allah yana son bayi masu roƙon shi. Qul ma yabukum rabbi laula du'a'uku, ba ruwan Allah da ku, Allah ba zai kula ku ba inda ba ku bauta masa ba ku roƙon sa. Dan haka ya bayin Allah mu tsananta wajen roƙon Allah buƙatunmu, mu daina ga yawa kowa buƙatunmu in ba Allah ba. Allah kuma kamar yadda ya faɗa wacce ayi da yake cewa wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun, malamai suka ce in ka kalli qur'ani zaka ga ayoyin da suke zuwa akan irhamukallah wa idza sa'alaka wa yas'alunaka, to zaka ji ana cewa qul yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin nas, fa yas'alunaka anis sa'ati ayyama mursaha qul
wannan bai sallan ka adis sa'a kul inna ma ilmuha inda Allah wa ma yudrika al-sa'atu takunu qariba da ire-iren su ko za ka ga tana zuwa da kul 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 kace amma anan da yace wa idza sa'alaka ibadi anni sai bai ce fa kul ba ma'ana kamar Allah ne ba da amsar da kanshi bai ce kace musu ba sai Allah yace kai fa inni qaribun ma'ana ishara zuwa ga qurbu din ya kai matuka yanzu Allah ne ma yake ba da amsar da kanshi bai ce manzon Allah yayi hikayar amsar ba ina fata mun gane da haka Allah yana da kusanci da bayi masu roƙonsa yana amsa musu bukatu don haka jama'a mu tsananta wajen roƙon Allah akan bukatunmu waɗanda suke na alkhairi na duniya da na lahira neman gafara neman tuba neman Allah ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da magabatanmu neman Allah ya biya mana bukatunmu wanda muke a cikin rayuwa Allah ya fitar da mu daga cikin kunci Allah ya sanya mu cikin rahamarsa da falalarsa Allah ya shiryar da zuriya Allah ya taimaki addini Allah ya gyara ƙasa duk waɗannan addu'o'in Allah ya kamata da fata da su ba sai an gaya wa kowa ba Allah ne yake biya dama aikin shi amma da muka waye gari ba ma nufatan Allah da wannan bukatun muna ganin kamar dabarunmu za su yi mana su shine Allah ya bamu yadda muke din haka ko mutane da dama ba ruwan su da addu'a sai dai kawai su bi asbabu ba su addu'a suna ganin su da dabarun su da iyawansu kul inna ma utitu ala ilmin indi suna ganin wayansu da dabarun su ne dai ba su abubuwa shi sai Allah ya bamu mana ta shan wahala sai da koda mun samu abin da muke ganin mun samu din ko me kun ya kawo mana wani jin dadi sai kara mana bala'i me Allah mutanen da suka samu bukatun da suke ganin sun samu amma kuma bukatun suka zama su ne sanadiyar kara bala'i a cikin rayuwar su fiye da wanda suka baro mutum yana neman dukiya ko wadata ko aure ko sana'a ko aikin gwamnati ko mukami sai ya samu din saboda bai bi tafarkin Allah wajen neman shi ba idan ya samu sai zama bala'in da ya shiga ya fi kafin ya samu din Allah ya tsare mu malai ci gaba da cewa wa qala qaumun mimman takallama fil ilmi bal addu'a alama wa dilala ala husul matlub wasu kuma wanda suka yi magana a cikin ilimi ma'ana waɗanda sun sa sun tsoma baki a cikin harkan malamai suka ce a ita addu'a alama ce akan samuwar abu ma'ana addu'a kamar hadari ne alama ne akan ruwa za a yi nan kusa waja'al irtibatahu bil matlubi irtibat ad-dalil bil madluli suka ce cakuɗaɗɗe ne addu'a da abin da ake nema ta hanyar ta kaman cakuɗaɗɗe ne dalili ne da abin da dalilin ke nuna cakuɗaɗɗe ne hanya da inda za ta kai mutum lartibat as-sababi bil musabbabi ba wai irin cakuɗa ne tsakanin sababi da abin da ke jawo shi ba ba wai sai in an yi ne za in an yi addu'a za a samu ba in dai aka ga ana yin addu'a to ita addu'a ita ce hanyar da shi ita ce tafarkin kaiwa ga abu bi manzilatil khabari as-sadiq wal ilmi as-sadiq suka ce kamar labari ne na gaskiya da kuma ilimin da ya rigaya idan mutum ya bada labari na gaskiya to koda bai bada labarin ba dama gaskiya haka take ma'ana koda ba a ji a bakin shi ba za a ji a bakin wani to haka suka ce addu'a koda in an ga mutum yana yin addu'a sannan abu ya samu ita addu'a ta zo ne a matsayin wato dalilin samuwa abin dalilin Allah ya yi ne ya ba shi abin shi sa ya addu'a wassawabu na'am bare kuwa wassawabu abin da yake daidai ma alaihi aljumhur abin da mafi yawan malamai suke akai min anna du'a'a sababul lihusul alkhair almatlub wanda tace magana gaskiya cewa addu'a sababi ne na samuwan alkhairin da ake nema aw ghayra ko wani alkhairin ba wanda ake nema ba shine kamar yadda muka ambata akwai wani alkhairi daban wanda ta yi kai ba shi kai nufata ba me kai nufata Allah ya sa ka ci gwamna ko to sai zama Allah nashi alkhairin shine ka fadi so da ya san in ka ci zaka halaka ne ko mun gani kaga wannan khairan ne amma ghayra matlubin Allah ya sa a ce kai zaka auruwanci kai alherin da kake gani kenan sai zama Allah a cikin ilimin sa ka rasa ta shine alkhairi saboda in ka aure ta zata halaka ka kasairil asbabil muqaddara kamar dai sauran sabubban da Allah ya kaddara su wal mashru'a da sabubba na shari'a wa sawa'un summiya sababan aw jaza'an aw juz'an min sababi aw shartan, daidai wa daidai kuka kira shi da suna sababi, kuka ce wani yanki ne na sababi, kuka ce na sharadi, duk ɗaya ne. Fal maqsudu huna wahidun, duk ɗaya ne. Saboda kamar da suke cewa al asma'u la tughayyir al haqa'iq, kaida ce a cikin usul fiqi, sunaye ba sa canza abin da yadda yake. Giya kawai in tana bugawa giya ce, duk sunan da ka saka mata ba zai canza mata suna daga giya, ballantana ya canza hukunci. Duk wani alaka da ba ta aure ba ta zina da fasikanci tana nan a matsayin haramu. Ko an canza mai suna an ce friendship, ko an ce wane ne, ko duk abin da aka same na wani suna bai canza hakika sa ba ko. To haka ko ka ce sababi, ko ka ce sharadi, ko ka ce wani bangare na sharadi, duka ɗaya ne. Fal maqsudu huna wahidun. Fa idza arada Allahu bi 'abdin khairan, idan Allah yayi nufin bawa da alkhairi, alhamahu du'a'ahu, sai Allah ya kimsa ma bawan tunani da ɗabi'ar ya dinga addu'a. Wal isti'anatu bihi, sai Allah ya kimsa ma bawan tunani na ya dinga neman taimakon Allah. Wa ja'ala isti'anatahu, sai Allah ya sanya wannan taimakon Allah din da bawa yake nema. Wa du'a'ahu, Allah ya sanya roƙon da bawa yake ma Allah, sababan lil khairi allazi kabahu, ya zama dalilin alkhairin da Allah ya hukunta masa. Kamar yadda idan Allah ya nufin wani zai samu arziki, sai Allah ya kimsa mishi son kasuwanci da noma da kiwo, sai ya tashi a ga yana da himma da ta wuce ta sauran mutane, ya kai ya kawo yana ta yi ya buga nan ya buga can, tun yana talangora a faranti sai ya zama duk gari ya fi kowa arziki. Ba haka ba ne? Allah nake kimsa mishi wannan ɗabi'ar, kuma ya ɗaura shi akan wannan tafarki. Da haka wannan abin da yake sababi ne da Allah ya kimsa masa. To haka idan Allah ya nufaci mutum da alkhairi, sai Allah ya kimsa mishi haka. Idan Allah ya nufaci mutum da ya zama malami tun yana ɗan yaro, sai Allah ya kimsa mishi sai ka ji ya fara hadda Qur'ani. Duk saura ana tafiya filin ƙwallo da filin wasanni, shi kuma kawai sai ya wuce hadda. A yi ta zo laye shi ko? Ana ci mishi ustazu kaza kaza, shi kenan, sai shi kuma ya je ta yin wannan haka. Wani lokaci ma shi ma bai san abin da sai yake yin ta ba. In Allah ya mutum zai zama wani kasurgumin dan boko, sai kaga tun yana dan primary bai da aikin banda karatu. Ya ta karanta labarai da jaridu, ya ta karantawa, me yasa yake wannan? Inna Allaha alhamahu ilayhi, Allah ne yake kimsawa mutane wannan. Ina fata mun gane jama'a. Kama qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, inni la ahmilu hammal ijaba. Umar ibn al-Khattab yace, aka ce yace, ni ba damuwa ta ce sai in Allah ya amsa addu'an nan ba. Wa inna ma ahmilu hammad du'a, na fi damuwa da nayi addu'a, addu'a ita ce damuwa ta. Fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu, idan Allah ya kimsa mini nayi addu'a, to na san amsawa na tare da addu'a. Wato na fi damuwa da ba da kwazo wajen yin addu'a, ban cika damuwa da me ya sakamakon addu'an ba. Ma'ana kai dai kai iya naka kenan. Fasda bima tu'mar, me aka ce kai addu'a ko? To yi addu'a, idan kai addu'an kai iya naka, kuma ka san wannan addu'ar ibada ce. Kama anna Allah ta'ala idza arada an yushbi'a 'abda, kamar yadda idan Allah ya so ya kosar da wani bawa, aw yurwiya, ko ya so ya kosar da shi da ruwa, alhamahu an ya'kula, sai Allah ya kimsa mishi tunanin ya tashi ya ci abinci, aw ya shariba, ko ya tashi ya sha ruwa. Wa idza arada Allahu an yatuba 'alal 'abdi, idan Allah ya so ya yafi ma bawa, alhamahu an yatuba, sai Allah ya kimsa mishi ya tashi ta istighfari, fa yatuba 'alayhi, sai Allah ya gafarta mishi. Wa idza arada an yurhimahu wa yudkhilahu aljanna, haka nan idan Allah ya so ya bawa rahama ya sashi aljanna, yassarahu li amali ahli aljanna, sai Allah ya so ga mishi aikin ya aljanna. Fa kullu mayassar lima khaluqa lahu, kamar yadda ya bawa hadisi ko. Wal mashi'atu ilahiyya, malan yace mashi'a ta Allah, ganin daman Allah, iqtadat wujuda hadhihi alkhairat, shine hukunta a samu waɗannan alkhairai, bi asbabiha almuqaddarati laha, ta hanyar sabubban da Allah ya kaddarta cewa ta hannun waɗannan sabubban Allah yake kaddarta samun wannan alkhairan. Akwai alkhairan da ake samu a duniya wadanda Allah ya kaddara sai an bi sababi kamar da muka misali alherin ƴaƴa alherin dukiya alkhairin ilimi alkhairi na sarauta da sauran su duka suna da sababban su duk yadda mutum ya kai ga san ƴaƴa a matsayin ƴaƴa wani abu alkhairi to dole fa sai yayi aure kuma sai ya bayan yayi auren dole sai ya sadu da matan sa nasu ya fi yaron Allah bai kaddara wata hanya daban ta samun ainihin ƴaƴa ba sai wannan haka dukiya dole sai mutum ya tashi yayi kasuwanci yayi aiki yayi noma ya shiga ya fita sannan idan Allah ya kaddara ya da rabuwa ciki sai ya samu duk waɗannan kamar da muka ambata zaka samu bayanan su dalla-dalla a cikin littafin Adda'u Waddawa da littafin Alwabil Sayyid dukkanin su na Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ya gafarta mishi kamar katadatu wujudu dukhulil jannati bil amali salih kamar yadda mashi'ar Allah ta hukunta cewa shiga aljanna to sai da ayyuka nagari wa wujudul walad bil wada'i kuma ta hukunta cewa samuwar da to ta hanyar tarawa ne da mata aure wal ilmu bitta'allib kuma kamar yadda mashi'ar Allah ta hukunta cewa ilimi yana samuwa ne ta hanyar koya duk yadda mutum ya so a ce ya zama malami ko masani bai yiwa kawai ya wayi gari overnight ya ji ya iya abubuwa da suke sa a zama malami dole sai in ya je ya koya sai in ya je ya koya ya shiga ya fita sannan zai samu amma haka nan kawai ba zai yi mutum ya ce ita yana so ya iya karatu ko bai je ya koya ba kawai ya ce kai ni ko wallahi irin wannan katun Qur'ani da su dai take yana min daɗi ina ma a ce ni ma na iya shi kuma ya zauna haka ko shekara nawa zai yana faɗa wannan ba zai iya ba sai ya tashi ya je ya koya fa mabda'ul umuri min Allah da haka mafarfarin al'amura gaba daya daga Allah ne wa tamamuha 'ala Allah haka nan cikar su ma akan Allah yake Allah ne yake cika su in yaso la anna al'abda nafsuhu huwa al-mu'assir fi rabb ba wai bawa ne yake ta'asiri ga Allah yasa Allah yayi ba aw fi malakutir rabb ko ya ta'asiri ga sarauta Allah ba balir rabb subhanahu huwa al-mu'assir fi malakuti Allah subhanahu wa ta'ala shike da ta'asiri akan mulkin sa shi Allah wa ja'il du'a il abdihi kuma Allah shine ya sanya addu'ar bawan sa ya zama sababan ya zama dalili lima yuriduhu subhanahu min al-qada dalilin abinda Allah yake so ya auku na hukuntawa kama qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallama kama yadda wani mutum yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ara'aita ya manzo Allah kana ganin adwiyatan natadawa biha magungunan nan da muke yin jinya da su warukan nastarqi biha da tofi da muke yi watukan nattaqiha da taka tsantsan da muke yi na karmu fada rami karkaya ta soke mu da sauransu hal taruddu min qadrillahi shay'an shin waɗannan za su iya tunkuɗe kaddara Allah shan magani da sari ga sanyi kakkaji sanyi misali da sanya takalmi dan kaka taka kaya da kuma tofi da kake yi na addu'a na kwanciya bacci na shiga bayi na fita shin waɗannan za su iya hana kaddara Allah qala sai manzo Allah ya ce hiya min qadrillahi bai su kansu a cikin kaddara Allah su su ma wani bangare na kaddara Allah wannan hadisi da malai ya kawo al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi daga sahabi Abu Khuzama kai amin Abu Khuzama tabi'i ne daga babansa Tirmidhi ya inganta shi haka nan Ibn Majah ma ya fitar da shi al-Imam Ahmad ma ya fitar da shi akwai shahidin sa da al-Imam al-Haythami ya ambata a cikin Majmu'uz Zawaid daga Ibn Abbas Malam Muhammad Nasiruddin Albani ya illanta hadisin da cewa hadisin yana da illa amma ma'anar shi sahihi yace yana da shawahid a cikin hadisi tabbatattu insha Allah cewa su ma kaddarorin Allah ne a cikin littafin al-Imam Abu Dawud akwai wata riwaya a cikin kitabud du'a wanda wani tabi'i yana da shanyayyen hannu sai yana koya ma dalibansa addu'a daga cikin addu'o'in fita gida hadisi ne sahihi wannan addu'a da yake Allahumma inni a'udubika min adilla wa udalla kaza 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 zuwa karshen ta cewa idan ka yi ta idan ka fito ma duk wani shedani in ya ga wani karamin shedani na nema ya tare ka ko sai wannan babban ya ja kunnan karamin cewa kai kai a hankali wannan yayi addu'a sai daliban suna kallon hannunsa ya aka yi hannunsa ya shanye sai ya ce musu kuna kallon wannan abin da ya faru da ni ne ai ran da Allah ya kaddara mun wannan sai Allah ya mantar da ni ban yi addu'a ba. Ma'ana idan Allah ya ni ya kaddara mutum wata kaddara ta riga ta zama muhattama, daga cikin sababinta ma sai Allah ya mantar da kai addu'a a ranar, sai zama ba kai ba. Kalli wancan sahabi da Muwatta Malik ruwaito labarin sa, wannan saurayi wanda suka kashe juna shi da aljani din nan, ko aljani maciji wanda aka ce ba a san wane ne ya riga mutuwa a cikin su ba. Wannan saurayi ya taho daga gurin yaki ya zo gun amaryarsa, ita da ta a waje. Me ya faru? Tace ai maciji ne a cikin gida, yana zuwa ya zara takobi ya sari macijin. Masu riwaya suka ce aka zo aka tar da gawar shi da gawar macijin, ba a san wa ya riga mutuwa ba. Shi manzo Allah yake ma mutane gargadi cewa akwai wasu aljanu da suka musulunta sanan kewaye da Madina, in an ga maciji ayi kaza ayi kaza, sannan kuma kamar da suna tabbatar in zaka kashe wani abu kai bismillah. Mana fara ce ko kyankeso ne ko dera ne ko tsaka da sauransu, saboda aljanu suna da kida zuwa ga wannan halittun. To idan Allah ya ga damar wani bai faru da kai tsakan nan da ka gani ta yi aljani ne da gaske, sai ka zo kashe ta dan neman ladan kisan tsaka da ya tabbata cikin hadisin Muslim, sai ka manta baka yi bismillah, sai wani bai faruwa da kai. Akwai wannan dan kaddara ce muhattama, babu yadda aka iya. Ko kuma koda kai bismillah, abin yana iya faruwa da kai idan dama Allah ya kaddara, kuma wannan dalilin ya zama wani abu da Allah zai daga darajarka da shi. Shine Allah yana jarabtan mutane da bala'i gwargwadon imanin su, ko al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsal. To wannan yana iya faruwa. Ina fata mun gane jama'a, dole ne ka mikawa Allah komai cewa shi yake, koda kai addu'a kai komai, sai wani abu iya faruwa. To wannan abin da ya faru yanzu ka'ida ce zartacciya, kuma sai ka dauka cewa to tafi alkhairi ne fiye da aka santa, kai fatan alkhairi. So duk waɗannan akwai su a cikin abubuwan da ya kamata mutum ya lura wajen ainihin ta'asiri na addu'a. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-du'a wal bala'a la yaltaqiyani fa ya'tali janibain as-sama'i wal ard. Yace inna ad-du'a, lalle addu'a wal bala'a da ainihin jarabta da Allah ya kaddara, la yaltaqiyani sukan gamu, fa ya'tali jani su dinga kokuwa, bain as-sama'i wal ard, tsakanin sama da ƙasa. Asalin yadda lafazin hadisi yake kamar yadda hake fitar da shi, innal bala'a la yanzilu, lalle bala'i yana saukowa, fa yatalaqahu ad-du'a'u sai addu'a ta gamu da shi, fa ya'tali jani ila yawmil qiyama sai ta kokowa tashin duniya. Ma'ana an aiko bala'in sai kuma mutun shi kuma yayi addu'a sai ta tara bala'in, sai ta ainihin wato kai kawo. Wannan hadisi al-Imam Hakim an-Naisaburi shine ya fitar da shi da isnadi wanda akwai maganganu da yawa akan sa, malamai sun tattauna akan isnadojin, shi ma dai yana da matsala, ba hadisi ne tabbatacce ba, amma akwai maganganu da suke iya tabbatar da haka a cikin sunna, suna nan kala daban-daban. Zaka iya samun tattaunawa akan ta'asirin addu'a da yadda take tunkuɗa bala'i da makamantansu a cikin littafin sharh kitab bahawiya na ibnu abil izzi al hanafi. Fa hadha fi du'a alladhi yakunu sababan fi husul al matlub, mala yace wannan fa game da addu'a ce wanda ke zama sababin samuwar abinda ake nema. Wa ala min hadha ma jaa bil kitab was sunna anna ridha allahi wa farhahu wa dhahkahu bi sababi a'mali ibadihi salihah. Abin da ya zo a cikin Alkur'ani da Sunna na tabbatar da cewa yarda Allah da farin cikin Allah da dariya Allah duka yana yin su ne sakamakon ayyuka nagari da bayin su suka yi, kama ja'at bihin nusus, kama yadda ya zo a cikin nassoshin Alkur'ani da Sunna. Wa kadhalika ghadabahu wa maqatahu, haka nan kuma cewa fushin Allah da ainihin wato kyara da Allah yake ma bayi fasikai ko kafirai, suma suna faruwa ne sakamakon barnar da bayi kafirai suke yi da su da fasikai. Wa qad basatna al-kalama fi hadha al-bab, Ibnu Taymiya yace na ƙara na faɗaɗa zance akan wannan mas'ala, wa malin nasi fihi min al-maqalati wal-ittirabi, da abinda malamai suke da shi a cikin zantuttuka walittirab da kuma wato rikicin dake ciki rikicin malamai dake ciki wannan mangaron da malaki ishara babu shakka yayi su dalla dalla a cikin littafin majmu'ul fatawa akwai a cikin mujallad na 3 akwai wasu a cikin mujalladi na 6 da mujalladi na 8 ibn taymiya ta tauna sosai a wurare daban-daban akan ainihin wato abubuwan da suke da alaka da fushin Allah da farin cikin da Allah yake yi farin ciki da ayyukan alkhairi fushi da ayyuka na sharri murna da Allah yake yi idan bayi sun tuba da kuma ainihin bakin cikin da Allah yake idan bayi suka yi zunubi ko suka yi fasikanci ko suka yi shirka da diddai ainihin maganganun da suke da alaka da waɗannan akan mas'aloli na sifat din da bambanta cewa waɗannan sifat din ba irin na bayi bane dan masu karyata su suna cewa ai waɗannan infialat da wato reactions ne na wasu abubuwa bai kamata a ce Allah yana da irin su ba addi ya mai musu da martani akan waɗannan maganganu dalla dalla insha Allah fama furida min al-adiya al-manhiyu anha sababan faqad taqaddama al-kalamu alayhi yace abubuwan da ake riyawa cewa suna da sababi suna iya ta'asiri akan wani abu daga cikin addu'o'in da suke al-manhiyu anha addu'o'in da aka hana yace waɗannan nayi magana akan su a baya addu'o'in da aka hana amma waɗanda suna iya ta'asiri fa amma ghalibu hadhihi al-adiyati allati lasat mashru'a yace amma mafi yawan waɗannan addu'o'in da yake waɗanda suka saba wa shari'a fala takunu hiya al-sababu fi husulil matlubi to ba sa zama su ne dalilin samuwa abin da ake nema mu kiyaye wannan jama'a koda an ga abin ya samu ba su ne dalili ba wala juz'an minhu ba kuma su ne wani bangare nashi ba wala ya'lamu dhalika bal yatawahhamu wahaman kadiban ba a ma sanin haka ba a iya ma yin wahami na ƙarya wato wani rudani na ƙarya kan nazari kaman alwashi sawa'u ɗaya suke da wannan addu'a mara inganci koda kaga an yi ta wani abu ya faru ko ba ta tasiri ba ita faru da shi abin ya faru ne kawai ittifaqan ko kuma dan wani sababi daban ko istidraji amma addu'a ta saba wa shari'a ba ta tasiri kamar yadda alwashi bai da tasiri fa inna fi sahihi an ibn umara an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha anin nazari dan yazo a cikin bukhari ainihin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga sayyidina abdullahi dan umar manzo Allah ya ce aka ce manzo Allah ya hana alwashi wa qala ya ce innahu la ya'ti bi khairin baya kawo alkhairi wa inna ma yustakhraju bihi min albakhil ana fitar da zakani daga jikin marowaci mutum ya ce in Allah ya min kaza ni ko zan yi sadaka kaza ko zan yi kyauta da kaza to wannan bai sa Allah yayi abin in bai niyya ba baka ba Allah wannan sharadin sai Allah yayi bayan da bai niyya yi ba ba irin da ake ma yara bane a ce to duk wanda nazo na tare ya haddace haddashi ta yau zan mai kaza da bai da himma haddacewa ko tunda yanzu yaji an ce za a bashi yogurt ko za a bashi keke ya wasa to shikenan sai ya dau himma yayi to Allah ba a mai haka dan kana son wani abu kace to ni ko idan Allah ya bani wannan abu to zan yi azumi kaza sai ka sa Allah ya maza ya baka saboda yana son kai azumi a ai azumin kai kai zai wa amfani ina fata mun gane sadakan kai kai zai wa amfani to amma Allah na amfani da wannan hanyar a cikin kaddarar sa sai marowaci wanda ba zai iya diba ya bayar ba sai ya zama bakance kamar da ake cewa ma'ana bakin shi ya ci mai albasa shi da kanshi ne ya fada cewa in an min kaza to ni ma zan yi kaza sai Allah ya mishi dan Allah ya fitar da wannan haƙƙin na talakawa daga cikin shi dan wannan bakarowa in an bar shi da ita haka nan ba zai fitar da komai ba amfanin zai koma ne kawai ga talakawa kenan bayan Allah wa annabi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace innan nazara la yuqribu min ibni adam shay'an lalle shi alwashi baya kusantar da komai zuwa ga Allah zuwa ga bayi lam yakun Allah qadarahu lahu abinda da can Allah bai kaddara ba walakin nan nazara sai dai shi alwashin yuwafiqul qadara yakan yi kicibus ne da kaddara wa yakhruju bidhalika min al-bakhil sai a samu fitarwa daga ta haka daga marowaci malam yakun al-bakhil yuridu an yukhrija abinda shi marowacin nan da can bai taba nufatar ya fitar da shi ba wannan hadisin muslim ya fitar da shi faqad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nazara la ya'ti bi khairin kaga manzo Allah ya bada labarin cewa al-washi bai zuwa da al-khairi wa annahu laysa min al-asbab al-jaliba lil-khair bai daga cikin sababan da suke kawo al-khairi aw addafi ala sharri ko wanda suke tunkuɗa sharri aslan a kashin kansu wa inma yuwafiqul qadara yana kacibus ne da qaddara muwafaqatan kama tuwafiquhu sa'irul asbabi irin yadda sauran sababba suke dacewa da qaddara fa yakhruju min al-bakhil hina idhin ma lam yakun yukhrijuhu qabla zalika sai fitar da wani abu daga jikin ainihin wato marowaci abinda da marowacin baya fitarwa wa ma hadha fa anta taral ladina yahkuna annahum waqa'u fi shada'ida duk da haka kuma zaka ga mutanen da suke bada labarin cewa sun shiga cikin kunci fa nadharu nuzuran suka yi alwashi kala daban-daban takshifu shada'idahum sai ka ji sun ce ai kuncin da suka shiga yayi aksaru suna da yawa irin waɗannan au qariban min alladhina ko kuma sun yi kusa da yawan waɗanda yazumuna annahum da'u indal quburi aw ghayriha mutanen da suke cewa sun yi addu'a a kabari ko a wasu wuraren daban fa qudiyat hawa'ijuhum aka biya bukatunsu bal min kasati ightiraril mudillina bidhalika kai saboda ma yawan rudanin da waɗanda suka shiga cikin wannan bata suke saratin nuburul muharrama fi shar'i an wayi gari alwashi wanda yake na haramci a shari'a ya zama ma'akila ya zama hanyar cin abinci hanyar samun jari da rayuwa likasirin minas sanada a wurin da dama daga cikin masu kula da wuraren ibada na fasikanci da kafirci da shirka asadana na'am asadana masu kula da wuraren ibada wal mujawirina da masu makwabtakan kaburbura da hubbara hubbari wal akifina da masu zama a wurin irin masu zama a hubbaran nan zaka ga da me suke ci da irin wannan ƙarya inda ba'dil masajidi masu itikafi a wasu masallatai aw ghayriha ko wasu wurare daban wa ya'khuduna min al-amwali shay'an kaseera suna tara dukiya mai dimbin yawa wa ula'ikan nadiruna yaqul lahu wadannan masu alwashin su dinga ce musu marittu nayi rashin lafiya fa nazartu sai ne alwashi wa yaqul akhar wani yace kharaja alayya almuharibuna barayi sun fito sun tare ni fa nazartu sai nayi alwashi sai Allah ya biya min bukatata wa yaqul alakhar wani yace rakibtul bahara na shiga kogi fa nazartu ina cikin jirgin ruwa nayi alwashi Allah ya kitarar da ni wa yaqul alakhar wani kuma yace habistu an kulle ni a gidan yaro ko an kama ni masatan mutane sun kama ni fa nazartu ne alwashi Allah ya tsantar da ni wa yaqulu al-akhar wani yace asabat nifaqa fa nazartu na shiga cikin talauci sai ne alwashi sai Allah ya bani arziki duk ana gani suna faruwa a aikace duk da fa gashi hadisi ya ce ba kance baya kawo alkhairi kaga tunda hadisin gaskiya ne koda an ga wani abu a zahiri ya faru ga wani da suna alkhairi sai a ce ba bakatan ne ya kawo shi ba kenan dama ya zo ne daidai da kaddara na fata mun gane to haka koda an yi wata muguwa addu'a aka ga abinda ake nema ya faru kar a ce wannan muguwa addu'a ce ta kawo shi bai ta kawo shi ba ya zo ne ittifaka za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi